أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da bakwai ga watan Ramadan hijira na da shekara 1431 wadda ta daidai da 16 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasan na 18 daga cikin jeren giyar tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka yi watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji. Jama'ar musulmi, idan ba a manta ba, har yanzu ba mu gushe ba muna tafsirin suratul baqara, a idda muka ainihin wato karanto ayar da take umarnin jama'a gaba daya da su dawo ga bautar Allah madaukakin sarki ba don komai ba, domin shine mahalicci da ya ainihin cancanci a bauta mishi. Mun fara tattauna fassarar wannan ainihin aya lokaci ya kure mana, don haka yanzu malam karanto mana wannan aya, sannan mu sake dauko fassarar ta da kuma sharhohin da muke bibiya daga cikin tafsirai na malaman magabata mutanen kirki, Allah ya gafarta musu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
To, idan jama'a ba su manta ba, lokacin da muka karanto wannan aya a karatun da ya gabata, muka ainihin yi kokarin fassara ta, sai muka fara tattauna wasu maganganu masu matukar muhimmanci waɗanda al-Imam al-Hafiz al-Dimashqi Ibn Kathir ya fare mana daga cikin wannan tafsiri nashi mai albarka. Amma za mu waiwaye adan tafiya da malamai ainihin na harshen Hausa suke fadi, za mu koma baya kaɗan sama da al-Imam Ibn Kathir, za mu ji kaɗan daga abubuwan da al-Imam al-Qurtubi ya faɗi dangane da wasu ma'anoni da ke ƙara fito da wannan ainihin ma'anar aya. Kafin nan, Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, ubudu rabbakum allazi khalaqakum, ku bauta ubangijinku wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum, kamar yadda ya halicce ku shi ya halicci waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, tabbas za ku zama masu tsoron Allah. Ita la'alla, idan ta zo a cikin ainihin alqur'ani daga Allah madaukakin sarki, to ba ma'anarta la'alla mai yuwa irin ta mutane ba, domin mai yuwa a wurin dan adam, saboda ba shi da tasarrufin al'amari ne. Allah madaukakin sarki shi yake sarrafa dukkanin al'amura, kadai ya yi amfani da kalmar ne da yake wannan yare na larabci, yare ne na mutane. Su ko jama'a, duk sanda kake magana da su, dole ne ka bi irin salon al'adarka. Allah madaukakin sarki mahalicci ne. Larabawa da ya saukar da alqur'ani da harshen su kuma halitta ne, don haka sai yake magana da su da gwargwadon yadda za su fahimta. Wannan fahimtar ita ce za ta kai ga duk duniya su ainihin fahimci alqur'ani, saboda Allah madaukakin sarki cewa yake, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna, mun saukar da shi alqur'ani ne da harshen larabci don ku fahimce shi. Mana wannan sako na Allah madaukakin sarki da ya nufi ya aiko fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, babu wani harshe da zai iya ɗaukar shi ya idar da shi tangaran yadda Allah ke son shi in ba harshen larabci ba. a ƙarƙashin wannan duk wani yare da za a ɗauki alƙur'ani a fassara shi da shi sai dai a kusantar da ma'anar amma ba dai a fassara shi ƙeƙe da ƙeƙe ba don haka ya kai Bahaushe idan har kana son ka ji ɗanɗanon alƙur'ani da gaske to kai ƙoƙari ka koyi harshen Larabci da dukkanin fannonin shi za ka fahimci cewa lallai abinda masu fassara suke baka to suna san maka ɗigo guda ne daga cikin tafkin ma'anoni da Allah maɗaukakin sarki ya taskance a cikin wannan ainihin wato littafi ta hanyar wannan buhu da ya saka shi a ciki shi ne harshen Larabci. Allah ya ce ku bautawa Allah ya ku jama'a, Allah shi ya halice ku ya halice waɗanda suka zo kafin ku, lallai in kun yi haka za ku zama masu tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki sai ya kuma ci gaba da lissafo wasu baiwoyi waɗanda ya wa ɗan adam banda baiwa ta ainihin halitta, sai ya ce allazi ja'ala lakumul arda firasha, Allah shi ne wanda ya sanya muku ƙasa gata nan shimfiɗaɗɗiya, was-sama'a bina'a, sannan ya sanya muku sama gata nan ginanniya, wa anzala minas sama'i ma'a, Allah ya saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ƴaƴan itatuwa da wannan ainihin ruwan sama waɗanda ƴaƴan itatuwan nan suke zama arziki gare ku, suke zama abinci gare ku, suke zama hanyar rayuwa gare ku. Fala taj'alu lillahi andada, dan haka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi, wa antum ta'lamuna ahalin kun san Allah shi ya muku waɗancan bayoyi da suka gabata. Fala taj'alu lillahi andada, kar ku sanya wa Allah kishiyoyi, wa antum ta'lamuna ahalin kun san cewa Allah baya son kishiyoyi. Fassarorin da bamu dauko daga malaman farko magabata za su fassara mana ma'anoni waɗanda za su fitar mana da haƙiƙanin abubuwan da ainihin waɗannan saƙonni a cikin ayoyin nan guda biyu suke ɗauke da shi. Amma kafin nan babban malami al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Ansari al-Khazraji yace wadallat hadhihi al-aya ala anna Allah ta'ala aghna al-insana an kulli makhluqin, wannan aya ta karantar da mu akan cewa Allah ya wadatar da ɗan adam daga duk wani halitta. A ƙarƙashin wannan ayar ka wadata, baka buƙatar kaiwa kowa fadanci ko bambaɗanci ko kaiwa kowa kirari don ya baka abinci, in dai har da abinci ake rayuwa kaji Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya saukan maka. Idan har ana rayuwa ne a doron ƙasa kaji Allah ya ce ƙasar shi ya shimfiɗa, idan sama ce ke lullube ƙasar kaji Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne ya ainihin gina ta, idan ruwa da ke zuba daga sama da shi ake rayuwa to Allah ya ce shi ya saukar da shi, idan ƴaƴan itatuwa da tsirrai su ake ci a rayu kaji Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya saukar da su, don haka Allah ya wadatar da kai baka da buƙatar kowa. In ka wulaƙanta kanka ka mai da kanka yaron wani ko bawan wani ko ka ɗauki wani ƙato ka mai da shi sama da kai ya zama mai gidanka, to wannan kuma kai ka ɗora kanka ƙasƙanci, ba Allah ne ya wulaƙanta ka ba. ولهذا قال عليه السلام مشيرا الى هذه المعنى dan haka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi ainihin magana wadda take fitar da wannan ma'ana a inda yake cewa wallahi na rantse da Allah la an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyar shi fayahtatiba ala dhahrihi ya tafiya je ya dauro ice ya doro a gadan bayan shi khairun lahu min an yas'al ahadan ya fiye mishi alheri fiye da yaje yana roƙon wani a fahu aw mana'ahu ya bashi ko ya hana shi amma da ya kaskanta ya wulaƙanta. Jama'a kun ji wannan shine theorin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan ita ce ka'idar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisi ne sahihi wanda al-imamu Abu Huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan ainihin a cikin sahihu Muslim. Hadisi ya zo cikin ainihin wato sunan Abi Dawud da isnadi sahihi da sunan Ibn Majah shi ma da isnadi sahihi daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na zaune sai ga wani nadi dan kato ya zo da la'asar sakal ya yi ce bai ce fane ba, annabi ya daga kai dube shi tun daga sama har ƙasa sai ya ga yana da kudin cefa ne da zai bashi na yau gobe kuma fa jibi kuma fa gata fa ran da annabin bayi da shi kuma fa, ran da annabi baya duniya fa, wannan katon wurin wa zai je? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kai mai kamallaka a duniya? Ya ce, ban mallaki komai ba, daga buzu da muke kwanciya ni da matata muke bacci, sai matashin kai na fata, sai kuma salkawa turan dan ruwa. Annabi ya ce, je ka kawo su. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya je kawo su, sai annabi ya tattara su a gaban jama'a, sai ya ce, jama'a zai saya? Sai wani sahabi sai ya ce, dirhami biyu. Sai annabi ya ce, babu wanda zai kara? Sai wani ya ce, dirhami uku. Sai annabi ya ce, kawo kudin. Sallallahu alaihi wa sallam aka karbi dirhami uku, sai aka bashi dirhami biyu. Sai annabi ya ce, je kaka siyo gatari. Kuje siyo gatari, sai annabi ya kafe shi, sai bashi dirhami guda, ya ce, je kaka ya cefane ka kai gidanka ka dawo. Da ya dawo, sai ya ce, dauki gatarin nan, saba shi a kafadarka. Sai ya ce, ilal awali, shiga dajin oda, tafi dajin Madina, tafi can bayan gari, ka je ka sari ice ka rinka sayarwa, kaka sake inganka sai bayan kwana 17. Bayan kwana 17 sai ga sahabin ya da cikin babban riga, yana sabewa, ya zama alhajin birni. Manzo Allah ya ce, wannan bai fi alheri ga ɗaya daga cikin ku ba? Ya miƙa hannu yana roƙo a bashi da wulakanci, balle a hana shi. Wannan ita ce nazariya mutabbaqa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yayin da wannan hadisi na sahihu Muslim ya faɗi yadda annabi yake ba da shawarwari da karantarwa da yake a cikin wannan hadisi na Abu Dauda, kuma annabi ya nuna abin a aikace ko? To malamai sai kun nuna wa mutane yadda za a nemi, yadda za a rufa asiri. To amma kai ce a Najeriya sai ya zama mafi yawancin malamanmu ba su da sana'a, sai bara, sai roƙo, sai tumasanci, sai suna jiran Alhaji wani zai gina musu masallaci, zai gina musu makaranta, zai sai musu ragon suna, zai sai musu kaza. Yaushe za su iya yin da'awa hurra? Yaushe za su iya tarbiyar wasu? Da'ufa talib wal matlub. Yaushe kai ka zauna kana jiran malamin da zai koyar da kai sana'a, shi bai iya sana'a ba? Imam Malik da kuke cewa kuna bi, Imam Malik ya fi kowa iya kasuwanci, dan gidansu duk ƴan kasuwa ne. Na ɗaya kenan, malaman da suka karantar da shi al-fuqaha us-saba'a dukkaninsu ƴan kasuwa ne. Dan haka dukkanin malamai da suka zo bayan Imam Malik waɗanda ke bincike game da harkar kasuwanci suka ce, a duk duniya ba a taɓa rubuta littafi wanda ya kawo usulut tijara irin littafin Muwatta ba. Haka ka'idar take har yau jama'a, har yau babu littafi a musulunci wanda akai wanda ya faɗi ka'idoji na kasuwanci gaba ɗaya irin littafin Muwatta. Ibn Taymiyyah sai da littafi sukutun da guda akan wannan qadiyar. Ina Malikawa, kun zauna kuna yawo da carbi, ba ku da sana'ar yi? Ba dole ne ku kawo rudani ba? Duk sanda aka ce malaman ku ba su da sana'a, wallahi tallahi ku al'umma musulmi addinin ku sunan shi kantati, masomin asara. Dan haka daga cikin revolution da ake so matasa su yi tun kana matashi, ka je ka koyi dinki, saka, kafinta, in duk haka bata yi ba je ka karin kaddako. Sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya fi ka ustazanci, ya fi ka imani, ya fi ka alarammanci. Tun daga nan duniya manzo Allah ya ce shi dan aljanna ne sallallahu alaihi wa sallam. Amma mai cece sana'ar shi? Dako yake yi, da haka ya rufa wa kanshi asiri. Hadisin shi na cikin Sahihul Bukhari. Wata rana ya ce manzo Allah ya mana wa'azi mu zo mu sadaka, kowa ya kawo sadaka, ya ce ba ni da abin yin sadaka, sai na ji kaskanci a cikin zuciyata. Ya ce sai na ruga ɗan buhu na fara dako, sai ya ce yau na mallaki dukiya ta kai miliyan ɗaya. Me yake nufi da miliyan ɗaya? Dirhami yake nufi ko dinari? Ma'ana multimillionaire ne in the contemporary age of economics, a duniyar tattali ta yau. Abdullah dan Mas'udin multimillionaire ne, sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Imam al-Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad suka ruwaito hadisin Abdurrahman dan Auf, dan cirani ne daga ƙauyen Makka, ya shigo Makka ya fara sai da manja, sai Allah ya wa abin albarka, sai ya musulunta. Da ya ce zai kwashe kayan shi ya taho Madina, sai suka ce baka isa ba, dan cirani ka shigo garin nan, ka zo kai kuɗi da mu, yanzu ka karɓi addini, za ka fita ka bar garin, sai dai ka bar dukiyar. Sai ya ce ba komai.
suka mai izini ya dauki kwari da bakai rataya ya dauki raqumi ya hau iya abin da ya fita da shi daga dukiyar kenan yana isa Madina manzo Allah ya ganshi yace kasuwancin yayi riba ka baro musu dukiya ka taho da imani da yazo aka dauki jali ma'ana aka dauki rumfar kasuwa aka bashi aka dauki gona aka ce za a bashi mata sai yace Allah ya sa albarka gonarku kaga Allah ya sa albarka mata Allah ya sa albarka rumfar kasuwa duka yace Allah ya sa albarka dulluni ala suq ku nuna min ina kasuwa take aka nuna mai kasuwa galan guda na manja ije siya ya samu kwalabe yan kutumbutsu yana zubawa yana siyarwa kafin kwana biyu sai gashi yanzu yana siyan garwa guda yanzu yana siyan drum guda kafin a shekara shine dealer da ke shigo da manja Madina haka Allah ya ce rijalun mazaje ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati yan kasuwa ne suna saye suna sayarwa amma kasuwancin bai shagaltar da su amma Allah ya ce yan kasuwa ne me yasa malamai suka zo suka lalace yanzu ce yasa yanzu mu da muke son kawo revolution akan wannan an gaza fahimtar mu gaba daya matasan sun gaza fahimta ya za a yi wai malami na samun kuɗi ina yake samun kuɗi kasuwanci yake ku je ku yi kasuwanci tsime muku albarka akai da aka ce ku malamai kun yi kasuwanci kowanne tsinan ne zai kasuwanci yayi kuɗi banda malami ku je ku yi kasuwanci wannan rayuwa jama'a ba aqida muka zo gyarawa ba mun zo gyara har tsaiwar hulaka sai mun gyara maka saboda haka an zo a samar da gyara ne akan komai wallahi amma ba zai yi kawai malamai su zauna ba sa sana'a har kwakwalan jahilayya da hu akan cewa malami baya sana'a malami baya neman kuɗi malami baya kuɗi malami baya kuɗi malami ba yadda za a yi yaushe za ku wulakanta sahabban manzon Allah da aya su kutun da guda Allah yana ce musu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala kasuwanci baya shagaltar da su ya nuna suna yin me kenan suna kasuwanci ya nuna suna zuwa suna saye ya nuna suna sayarwa dan haka duk wani matashi da ya kawo wani rawani ya nada yana wani tafiya yana doro wai shine malami wallahi ka ya gashi kana yaudara kanka ne ka tafi as an ordinary citizen of the land kai ba kowa bane ka rayu a matsayin dan adam ka shiga kasuwa ka kasa ka sayar ka siya ka sayar asirin ka ya rufu in ka zo ka zauna duk duniya da lahira baka tsoron kowa sai Allah baka faɗa abin da Allah ya yarda da shi amma malaman mu har corruption ya kai malami ya kasa faɗin gaskiya wani ya faɗi gaskiya sai masu mulki su kira ka suna tambayar ka saboda bala'in tsoron su ka kasa cewa abin da wani ya faɗa gaskiya ne ba fa kai ka faɗa ba abin da wani ya faɗa ake so a ji gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka je ka karanta jaridar gaskiya ta fi kobo 1979-78 series ne shiga nan cikin Center for Islamic Legal Studies tarihin Sama'ila Idris matashi ne yaran soja ne mai jin karfi a jika ya zo ya wa'azi ya rikita sojoji ya rikita jahilai ya rikita kowa ya rikice a ƙasar GOC na sojoji ya kira Abubakar Gumi ya tambaye shi abinda yaran nan namu yake faɗe gaskiya ne sai ya ce gaskiya ne yace me yasa ku manya ba ku faɗi sai yace ba gashi shi ya faɗa ba yanzu duk malamin da aka kira abinda wani ya faɗa gaskiya ne sai yace eh ko da gaskiya ne amma ba haka ake faɗi ba sai Allah matsoraci matsoraci mutuwa ce idza lam tamut bisayfi mutta bighairi in baka mutu da takobi ba za ka mutu da cutar kanjamau ko zazzabi ko hawan jini ko talauci ko yunwa ko fargaba dole dai sai ka mutu saboda haka ka tsaya akan gaskiya mana ku ji abin da al-Imam al-Qurtubi yake cewa yace wannan aya tana tabbatar mana da cewa fa Allah ya wadatar da dan adam bai da bukata a jikin wani dan adam domin duk hanyoyin da za a bi a rayu da su Allah madaukakin sarki ya saukar da shi from the natural endowment baiwa ce ta Allah da kanshi yanzu, it's not artificial. Babu wani wanda, babu wata ma'aikata ta iska, babu wata ma'aikata ta ruwa, ruwan sama, babu wata ma'aikata ta tsirrai. A ce bana, ma'aikatar tsirrai ta ce bana gaba ɗaya timatiri ba zai fito ba. Akwai ta? Akwai wata ma'aikata ta ruwan sama da za ta ce bana an kulle wa mutanen Zaria, sun yi wa'azi, sun tsine wa Amerika albarka, bana ba za a yi musu ruwan sama ba. Akwai ta? Babu. Don haka ku daina jin tsoron kowa, wallahi ku daina jin tsoron kowa. Wannan addini ya zo ne don ya samu yanci, ya sakata, ya wala. Don haka Allah ya saukar da komai da dan adam zai rayu da shi, wanda babu kaskanci a ciki. Dan ka rayu, ka tabbatar da addinin gaskiya. Addinin musulunci shine gaskiya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shine ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan shawara. Dan haka matasa, kowa ya je ya samu sana'ayi. Tun kana karami ka saba da sana'a, dan haka ko ka girma ba za ka ji nauyin sana'a ba. Amma in ka sake, sun tara maka, sun ce maka kai ne alramma, kai ne shugaban malamai, kai ne dan malikin malamai, kai ne sakataren malamai, kai ne jigon malamai, kai ne kaza, duk sun bi sun kewaye ka da rawunna. Ba yadda za kai ka tashi rana tsaka kuma ka iya zuwa bakin hanya ka kasa dankali ka koma ka zauna kana jiran Allah ya kawo. Haka ne ko ba haka ba? Allah ya taimake mu. Sai yake cewa wa yadkhulu fi ma'na al-ihtitab. Al-Imam al-Qurtubi yace to wannan ma'ana da annabi yace ta aje ayo ice ko, to akwai fassarori da yawa da za su shiga karkashi al-ishtighalu bis-sana'i, shagaltuwa da sana'o'i, wa ghayruha, da kuma waɗansu al'amura waɗanda za a samu rayuwa. Kaje ka iya duk wata sana'a wadda za ta rufa maka asiri. Kuje ku ga ƴaƴan kanawa mana, yaro zai wuni a bakin ainihin randa ta nan gidan Murtala, yana sai da lamurje, yana sai da zoko, yana sai da alawa, yana sai da charger. Idan la'asar tai sai ga ya kafo hular shi a gaban goshi, ya hawo Vespa ya karkace. Ma'ana duk garin nan ba wanda ya isa in gyara zama saboda shi. Karkacewa zai a Vespa, ya kewaye Kano, ya shiga ya fita, in gari ya waye kuma ya sake dauko lamurjan shi yana talla. Tunda baka ci da shi ba, baka isa ka gaya mishi ba, a wurin Allah yake nema. Shi ko Allah bai hana ai gayu ba? Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Faman ahwaja nafsahu ila basharin mislihi bi sababil hirsi. Al-Qurtubi yace duk wanda ya wulakantar da kanshi ta hanyar kai kanshi zuwa ga wani mutum irin shi saboda kwadayi, wal amal, da dogon buri, wal ragaba, da kwalama, fi zukhrifid dunya, saboda kyalekyalen duniya, faqad akhadha bi taraf man ja'ala lillahi niddan, ya kama gefen riga wanda yake wa Allah shirka. In har ka sake saboda neman, sai ka hau babur mai kaza, sai ka hau mota mai kaza, ka je ka wulakantar da kanka a gaban wani, ka nemi shi fadanci. Ga Allah madaukakin sarki yana kiran ku, ku zo ku yi mishi fadanci, ku zo ku bauta mishi. Shi ya saukar da komai, dukka watsar da wannan, ka je ka kaskantar da kanka, to ka sani ka kama hanyar shirka. Abinda al-Imam al-Qurtubi yake cewa kenan. Sai ya ce wa qala ulama usufiya, malaman sufaye suka ce, domin malaman salaf sun san aka ce, in aka ce sufaye, sufaye daban da yan tariqa. Yan tariqa su ake cewa ghulatu sufiya, in za a yi amfani da wannan ta'abirin, waɗanda suka zake. Amma sufayen farko su ne waɗanda da suka ga duniya ta damalmale, sai suka kauce wa damalmalewar. Su ne su Junaidu, inda Sheikhul Qaumi kenan yake cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna, wa man la ya'riful kitaba wala sunnata fala yaqrabanna mazhabana. Yace mu sufaye Qur'ani da hadisi ne namu, duk wanda ba ruwan shi da Qur'ani da hadisi ba mu bashi. Waɗannan sufaye kenan na gaskiya. Amma gulatu sufiya su ne waɗanda suke sharbota, su ce akwai abin da ya fi Alkur'ani, akwai abin da ya fi musulunci, su ɗaukewa na sallah, su halatta farjin mace kaza, su yi kaza, su yi kaza. Waɗannan su ake kira gulatu sufiya, su ne turuqiyyin, su ne ƴan ɗariƙa. Amma sufaye su ne irin Hasanul Basri, daga cikin ƙudama'u, daga cikin salaf, daga cikin ainihin muta'akhiruna. Ka samu su al-Imam Muhyiddin Nawawi, karanta Riyadus Salihin. Ka taɓa ganin wata wauta a Riyadus Salihin? ka taba ganin wata barma game da zikiri a cikin littafin shi al-azkar game da fiqhu littafin shi al-majmu'u sharh al-muhadhab ka taba ganin haka wadannan su ne sufaye quhan sufaye na gaskiya kenan to irin su ne bari ka ji jawabin da suka yi suka ce a'lama Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-aya sabil al-faqri a cikin wannan aya Allah ya bayyana hanyar da ake bi ake bukata wa huwa an taj'ala al-arda wut'an ita ce kamar da ƙasa ta zama abattakawa was-samaa ghita'an sannan sama ta zama lillibi wal-ma'a tiban ruwa kuma ya zama abin sha mai dadi wal-kala'a ta'aman sannan tsirrai da ke fitowa su zama maka abinci a ƙarƙashin wannan waɗannan abubuwan gaba daya ba su ne ake da bukata ta hanyar su ba to Allah ne ya sanya su kaga bukatar ka za ta koma ga wake nan ga Allah sai ya ce wala ta'budu ahadan fid dunya min al makhluqi bi sababi dunya a hirkarka saki saboda sababin duniya neman duniya ka bauta wa wani abokin halitta fa inna Allah azza wa jalla qad ata halaka domin Allah mai buwa da daukaka ya hore maka mala budda laka minhu abin da ya zama dole sai ka rayu to Allah ya baka min ghairi minnatin ba tare da ka samu gori ba fihi li ahadin alayka ba wanda zai maka gori in ka buruwan Allah da tsiran Allah da iska ta Allah da ruwan sama da komai na Allah ba wanda ya isa maka gori amma in ka wulakantar da kanka fa je ka karanta tarihin Malam Ibrahim na tsugune wanda daliban shi ba su yi halin shi ba Malam Ibrahim na tsugune idan sarki ya kira su ya ce yana neman su can gefe yake tsugunawa da sarki ya gama jawabi sai ya kaba rigar shi ya gaba sai sa aka ce mishi Malam Ibrahim na tsugune ya zama mabiyan shi suka fi kowa son tara duniya akan haka gashi nan yanzu har nema suke su yaƙe yaƙe su raba gidan kowa ya kama hanyar shi saboda neman duniya ko kun fahimci wannan jama'a idan dare sayyidina Ali miƙewa yake yana ya duniya ghurri ghairi duniya ki rudu wani ba dai ne ba inna lillahi ibadun futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana Allah yana da wasu bayi waɗanda suka yi wa duniya sakin ba kome saboda tsoron fitina suka ce ba sulhu su da ita wa qala nawf al-bikali ra'aytu ali ibn abi talib kharaja fa nazara ila an-nujum wani mai suna Nauf al-Bikali tabi'i ne yace sayyidina Ali dan Abi Talib ya fito da daddare sai ya daga idon shi sai kalli taurari fa qala sai yace ya Nauf ya kai Nauf araqidun amta am ramiq bacci kake ko idon ka biyu qultu bal ramiqun ya amiral mu'minina yace ido na biyu ran sarki ya dade qala sai yace tuba lizahidina fid dunya alherin Allah ya kaiwa masu taka tsantsan game da duniya warraghibina fil akhira wadanda suke kwadayin lahira ulaika qaumun ittakhadhu al arda bisata wadannan bayin Allah masu taka tsantsan da duniya masu kwadayin lahira sune suka mai da ƙasa ta zama abartakawa wa turabaha firashan sannan turbaya ƙasa kuma ta zama musu shimfida wa ma ahatiban ruwanta kuma ya zama musu abin sha mai dadi والقرآن والدعاء دثارا وشعارا suka dauki alqur'ani da addu'a suka zame musu dukiya kuma suka zame musu wannan hanyar ce muryarsu kenan ma'ana sight and sign din su in kana son ka ga alamar su nemi qur'ani in kana son ka ji inda muryarsu take ka saurari karatun alqur'ani shine abin da suka mayar dabi'ar su farafadu dunya sai suka yi watsi da duniya ala min hajil masih alayhi salam tafarkin annabi isa alayhi salatu wassalam jama'a kun ji abinda al-imam al-qurtubi ya fadi dangane da wannan aya ai wannan ya isa kadai mu samu darasi a cikin ayan nan daga waɗannan maganganun na qurtubi ko to jama'a kowa ya je ya samu abun yi karka damu da kaskancin abun yin dan ka tabbata kai bawan Allah ne kadai baka tunanin kowa a duniya sai Allah amma kana tunanin idan wane ya mutu na kade idan yau ba wane na shiga uku na lalace idan aka rufe ma'aikata kaza asiri na ya tono to wallahi tallahi ka kade ka dogara zuwa ga alwahidid dayyan kwaya dai wanda duk za a tarkata a koma gare shi domin yayi hisabi Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare imanin mu. Shi ku al-Imam Ibn Kathir cewa yake shara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyyatihi, a cikin wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya fara bayyana dayantakar shi a wajen bauta, bi annahu ta'ala huwa al-mun'imu ala 'abidihi, cewa Allah shine ke ni'imta bayin shi, bi ikhrajihim min al-'adami ila al-wujud, saboda Allah shi ya fitar da su da ba su. Haka ne ko? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, da can dan adam ba shi, ba wanda yake da record dinka, duk da za a tafi wata ma'aikata a duniya ba inda ake da wani biodata ko wani bio menene naka, ba wani wanda yake ko uwarka bata san da kai ba. Haka ne ko ba haka ba? Ba kakanka bai san da kai ba, mai garin garinku bai san da ku, ba wanda ya san da kai. Shine hal ata alal insani hinun min ad-dahr, labari ya zo wa dan adam cewa an taba samun wani lokaci a tarihin duniyan nan wanda lam yakun shay'an madhkura, shi din nan ba abun ambato bane, babu record din shi, ya san haka, dan ya san kenan labari zai juya wata ran kuma babu record dinka. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Abinda wannan karatun yake nuna mana jama'a, kowa ya koma yayi tunani akan cewa Allah shi ya samar da kai daga babu kai, sannan aya ta gaba kuma take nuna cewa lokacin da ya samar da kai sai ka fito daga cikin mahaifiyarka, baka san komai ba. Haka ne? Sannan baka da komai, Allah madaukakin sarki ya ilmantar da kai, ya azurta ka, to Allah ne komanka. Kar ka sake ahir ka ce in ba wani ni kan na kade, tun yanzu ka kade. Ina fatan an gane. Wa isbaghi alaihimun na'am an-ni'am adh-dhahira wal-batina, sannan Allah madaukakin sarki yake nuna wa bayin shi cewa shine yake wadata su, ya lilwanta su daga ainihin wato ni'imomi na sarari da na boye. Bi an ja'ala lahumul arda firasha, kaga dai shi ya shimfida musu kasa, ai mahadan kal firashi muqarraratan muwatta'atan musabbatatan bir rawasi ash-shamikha, da ya shimfida kasa sai kawo manya-manyan duwatsu kuma sai kakkafe ta. Geologist su ne waɗanda suke bincike game da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da abubuwan da Allah ya binne, suka tabbatar da cewa duk inda ka ga wani dutse da tsawon shi da fadin shi, to a ƙasa ya ninka haka ninkin baninkin tsawon shi da fadin shi. To wace hikima ce ta sa Allah madaukakin sarki waɗannan duwatsu? Daga cikin hikimomin da ya faɗa mana Alƙur'ani su ne yayi wannan duwatsu ne dan su daddana duniya, kar duniya ta rinka rawa, kar ta rinka girgiji, sai san da ya so sai ya bada izini. Ga duwatsun ga komai sai a girgijin ƙasa. Idan duniyar ta tashi tashi dan ya nuna cewa ba asalin duwatsun bane ke rike da ita, sai ya fara rugurguza su duwatsun. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sunallahi alladhi atqana kulla shay'in ilma, ko Allah madaukakin sarki shi yake wannan aiki. Ka dubi dutse yadda Allah zai rugurugu da shi sai ya zama gari, sai ya saki, sai ya sheke shi ya bi iska. In ka dogara cewa shi ne ke rike da duniyar, a'a, shi Allah ya sa ya rike duniyar, ba shi ke rike da duniyar ba, Allah ya sa shi ya rike duniyar. Ina fata an gane. Dan haka jama'a, waɗannan baiwoyi da Allah madaukakin sarki yayi ba gori yake mana ba, amma yana tuna mana ne, yana sanar da mu ne, yana gyara imanin mu ne, yana mana saiti ne. Was-samaa binaa, ita kuma sama sai Allah madaukakin sarki ya sanya ta gini ce. Wa huwa as-saqaf, ita ce a matsayin rufi. Kama qala fil ayati al-ukhra, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin wata ayar daban, Allah ya ce wa ja'alna as-samaa saqfan mahfuza, muka sanya sama ta zama rufi ne wanda yake mai aminci. Yanzu da a ce sama in aka buga kwaron kwatsa ko in aka buga tsawa, wani bari na ta zai fallo ya fada gidan wani, ku kaddara haka, a ce sama in aka yi raddadadada sai wani bango nata ya yanko sai ya fado gari kaza, da kuma babu aminci ko? to sai ta zama saqafan mahfuza, yiti ne amma wanda yake tsararre mai aminci. Wa hum an ayatiha mu'riduna, Allah yace amma kafirai sun kawar da kai game da duk ayoyin da Allah ya aje a sama. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allah ya saukar da ruwa daga sama. Babban malami Hafizul Islam Al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi sai yace wal muradu bihi, abinda ake nufi da saukar da ruwa daga sama, as-sahabu hahuna, jido da aka ce ruwa daga sama, ruwan daga jido yake. To me ake nufi da sama kenan? Sama da mu halitta, ba sama sama waccan da kake gani, wadda ita ce Allah madaukakin sarki ya huda wa Annabi Muhammad ita. Ya hau sama ta ɗaya ya je ya ga Annabi Adam, ya hau sama ta bakwai ya je ya ga Ibrahim, ya je ya ga Musa a ta shida, ya ga wane da wane. Ba wannan samar ba, sama da mu ake nufin ake yin ruwa, ba sama kololuwar sama ba. Ibn Kathirin ya fassara ta da haka, wannan ayat ce ne, wannan wurin ne ne mana alƙawarin cewa in Allah ya so za mu zo mu tsaya a tattauna dangane da waɗannan matsalolin insha Allahu ta'ala. Ina ganin gaba ta kai tunda mun sake ɗauko wannan tattaunawar, mu ɗan tsaya kaɗan mu tattauna mu ji abubuwan da Alƙur'ani mai girma ya faɗi jama'a, wanda in Allah ya so wannan ɗaya daga cikin document ne na research ɗinmu na Darul Hadith. Idan na harrare shi zuwa gobe za a zo da shi a photostat, kowa ya je samu. Bincike ne game da asalin yadda ruwan sama Allah madaukakin sarki yake halitta shi, yake tattara shi, yake daukan shi daga wuri kaza yayi wuri kaza, yaje kai shi wuri kaza ya fitar da shi. Asalin wannan binciken da harshen turanci ne jama'a, amma a cikin Alƙur'ani ne. Abin da yasa jama'a duk waɗannan binciken na bin Yesu kamar yadda na faɗi rannan, mutane ne suka tashi ba su yi karatun boko ba, na arabiyan kuma a kaset ɗin wasu suke saurare, da haka suka yi diɓi-diɓi kawai wai suka tashi, suna ainihin nuna cewa gaba ɗayan wannan karatun boko kafirci ne, saboda wai ya saba ma Alƙur'ani. Shi karatun boko duk wanda bai yi shi ba ya kamata ya janye bakin shi ya shuru game da cewa komai game da shi, saboda ba abin da za ka iya faɗi game da shi. Na ɗaya kenan. Idan ka yi shi kuma idan bai zurfi ba, to nan ma kuma za a samu ƙaramin sani ƙuƙumi ne, za ka zo kanka yana karo da wasu abubuwa da nufin cewa wai aya Alƙur'ani ta ce kaza amma malaman kimiyya sun ce kaza. Babu wata ƙa'ida wadda aya Alƙur'ani ya zo da ita wadda ta saba wa science, sai dai a samu wani wanda ƙwaƙwalwar shi shi kanshi a kimiyya da fasahar ba ta yi zurfi ba, ya zo ya faɗi wata magana bayan 'yan shekaru, sai su kansu waɗanda suka yi binciken da zurfi sai su gano cewa shirme yake. Kamar Darwin shi ne ya kawo theory da aƙidar cewa wai ai asali ɗan adam daga biri ne. Wannan nazariya ce kafira, nazariya ce wadda yake dukkan scientists da suka zo bayan shi sun yi proving ɗinta wrong and absolutely wrong, ba ta da wani matsayi a cikin science. Aka gano kawai Darwin ya buga kanshi da koken ne, ko ya sha kwaya ya zo ya faɗi wannan magana. Wannan magana ba ta masu hankali ba ce, domin dukkan binciken kimiyya da fasaha ya nuna cewa gaba ɗaya ma species ɗin biri daban, species ɗin ɗan adam daban, ma'ana ba ma gidansu ɗaya ba, ba ma gidansu ɗaya ba. Yanzu akuya gidansu daban, tunkiya gidansu daban, kare gidansu daban, to haka mutum gidansu daban da na biri, ba inda suka haɗu ko a tarihi. To amma matsalar jama'a, kai ba ka yi karatun boko ba, ka je ka tara wasu 'yan secondary waɗanda jam da wayek ta kifar da su, sun zo sun tari gabanka sun yi rawani da sunan cewa su ne ustazai, su ne suka yi boko, sun zo suna faɗa maka shirme da ƙarya, kuma kawai ka ɗauka ka yi hukunci akan haka, sai ka ce ai ga su wane su suka yi boko. Dan secondary dan boko ne? Dan secondary ba dan boko bane fa jama'a, ya kamata a gane wannan fa. Duk abin da dan secondary zai faɗi ko definition ne, in ya faɗi sai dai ya faɗa wa sa'o'in shi, amma a wannan fagen ba a ɗaukar secondary definition, ya kamata ku gane wannan jama'a, don ba shi da gogewa akan komai a duniya. dan haka kowa ya shiga taitayin shi, duk wanda bai yi karatu ba kowane iri ne, to ya rufe bakin shi akan wannan abin yayi shiru. In ba haka ba, ku wallahi ranar jin kunya shi za ta tsaya ko a nan duniya ko a lahira. Dan haka wannan complete package ne na research kadai na takaita shi ne iyakar abin da ya zo a cikin ayoyin jama'a. Waɗannan ayoyi waɗanda suke magana a cikin Alƙur'ani dangane da saukar ruwan sama, daga cikinsu akwai idda Allah ke cewa Allahu yursilur riyaha fatusiru sahaban, Allah ne yake tayar da iska, Allah ne yake aiko da iska sai ta tayar da jido. Daga ina take tayar da jido din nan? Tana tayar da jido ne daga tekuna, daga tekuna. Research din digga shi a hannuna jama'a, daga teku, daga nan ne Allah madaukakin sarki yake tayar da wannan iska. Amma iskar is not an ordinary wind, iska ce wadda take impregnated. In ka karanta science ka san me ake nufi da impregnated, ita ce Allah ya kira a wani wuri da lawaqiha, iska ce wadda take akwai ciki a cikinta, tana da ciki kamar yadda mace take da ciki, ba iska ba ce kawai bakararriyar iska. Don haka Allah a wani wuri ya ta'abiri da cewa iskar lawaqiha ce, wadda take dauke da ciki, ma'ana wadda ta dauki cikin ruwan sama. Allah sai tayar da ita daga ainihin teku. In ya tayar da ita sai ta je sai ainihin wato ta hada jido, fa yabsutuhu fis sama'i, sai Allah ya shimfida wannan jido a sama, kaifa ya sha'u, gwargwadon yadda ya so, ya watsa shi inda ya so, ya raba shi yadda ya so, wa yaj'aluhu kisafa, sannan sai biya har hada kuma wannan jido. In ya har hada wannan jidon, sai jido sai ainihin yayi kauri. Mataki na biyu na ruwan sama kenan. Matakin farko shine tayar da iskar daga kasa, iskar idan ta tafi ta tafi sai ta tafi kan mataki na biyu sai ta zama jido. Idan ta zama jido shikenan sai kuma jidan sai ya kauri. To mataki biyu ya gama haduwa, sai mataki na uku shine na karshe. Allah yace fataral wadqa yakhruju min khilalihi, sai kaga ruwan sama na zuba daga tsakankanin wannan jidon, fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshiruna, daga cikin bayin Allah wadanda Allah ya so ya saka musu wannan ruwan sama sai ka gansu suna farin ciki. Wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisina, kafin ruwan saman ya sauka hankalin suna cikin tashi, ma'ana suna cikin damuwa, suna neman su ɗebe tsammani, wannan shuka da muka yi bana kuma fari za a yi, bana yaya rayuwa za ta kasance. Da zarar ruwan sama ya sauka sai kaga suna ainihin wato murna. Allah ya ce fanzur ila asari rahmatillahi, ka dubi yadda alamomin rahama Allah take, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, idan ruwan sama ya sauka ka dubi yadda Allah yake raya kasa. Sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo da magana zuwa ga aqida, sai ya ce inna zalika la muhyil mauta, wannan da ya raya busasshiyar kasa ta zama danya, ya raya duniya da take bakararra ta koma ta fitar da tsirrai ta koriya shar, wa huwa ala kulli shay'in qadir, shike da iko akan komai. A cikin wannan aya mun ji yadda Allah madaukakin sarki ke hada jido, jidon kuma ya koma ya zama mai kauri, ya ainihin harhadu, ya tayar da ruwan sama da ikon wa, da ikon Allah. Dan haka ayar ta cike da cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jama'a kun fahimci wannan? Waɗannan ayoyi ne na 48 zuwa 50 a cikin suratul Rum. A cikin aya ta 43 cikin suratul Nuri Allah ce waye alam tara anna Allah yuzji sahaban, ya kai musulmi ya kai mu'mini, baka ga yadda Allah madaukakin sarki yake tayar da jido bane, thumma yu'allifu bainahu, sannan sai rinka harhada wannan jido, thumma yaj'aluhu rukaman, sannan sai sanya wannan jido sai zama mai kauri, ya mai da shi ainihin wato ma'ana yadda hadari zai zama daga jido, sai zama ainihin hadari. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi, sai kaga ruwan sama na zuba daga tsakankanin wannan jido. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin, Allah madaukakin sarki yace a lokacin da ake ruwan sama, in ka dubi sama sai kaga Allah madaukakin sarki yana zubo da ruwa daga manya-manyan duwatsu. Ina ma'anar duwatsu? Waɗannan hadari da zaka ga ya haɗu sai ka ganshi siffar shi ɗaya da duwatsu, sai kaga hadari na zubar da ruwa kamar ainihin duwatsu. Sannan kuma har wa yau kankara tana zuba a ciki, dusar kankara tana zuba daga ruwan sama. Fayusibu bihi man yasha'u, Allah ya kai wannan ruwa ga waɗanda yake so. Wa yasrifuhu an man yasha, sannan kuma ya kawar da ruwan daga waɗanda ya so ya kawarwa. Ya kadu sana barkihi yazhabu bil absari, hasken walƙiyar ruwan sama in ta haska sai ce kamar za ta fafce idanuwa. Sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Wannan shine Al-Qur'ani jama'a. A wani wuri a cikin aya ta 57 cikin suratul A'raf, Allah ce waye, wa huwa allazi yursilu ar-riyaha, Allah shine ke saukar da iska, Allah shike aiko da iska. Bushran bayna yaday rahmatihi, ta zama ainihin wato mai albushir kafin rahmar shi ta zo. Mecece rahmar shi? Ruwan sama. Hatta idza aqallat sahaban, wannan iska da ta zo har sai ta dauko hadari, har sai ta dauko jido. Aqallat ita wannan iska da ta taho, zaka ji in gari za a yi ruwan sama sai ka ji wata iska na kewayewa. To wannan iskar sadda take kewayewa, ku ƴan adam tana zama bushran, a cikin wata qira'a nushran, ya da rahama Allah, Allah yake yi. Idan wannan iska ta taso, ku te muku albishir cewa ruwa zai zo ko? To a daidai lokacin kuma tana dauke da ainihin wato hadari. Siqalan mai nauyi, suqunahu li baladin mayyitin, sai Allah yace sai mu tunkuda wannan hadari zuwa ga wani mataccen gari wanda ya bushe. Fa anzalna bihi al-ma'a, sai mu saukar da ainihin ruwa da wannan hadarin. Fa akhrajna bihi min kulli samarati, daga dukkanin itatuwa sai mu fitar da ainihin wato su daga wannan ruwa. Kadhalika nukhrijul mauta, tana ta fitar da tsirrai ko? To Allah madaukakin sarki yace haka kuma za mu ainihin fitar da matattu. Daga cikin hikimar Allah, lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufi zai tayar da matattu, ruwan sama ne zai wa ƙasa a wannan lokacin, amma ruwan saman kuma ba ruwan sama ba, ruwan mani daga sama zai zo ya bugi ƙasa. In ya bugi ƙasa shikenan kuma sai mutane sai su ta fitowa. Karanta littafin Tazkiratul Mauta ta al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Ansari, kaji ikon Allah. Sai Allah yace kamar yadda kuka ga haka muka zubo da ruwa daga sama, ya ainihin fitar da tsirrai daga matattun ƙasa ko? Sai yace to haka kuma za mu ainihin wato fitar da matattu. La'allakum tadhakkaruna, muna yi muku haka ne dan ku koma ku yi tunani. Jama'a mun fahimci wannan? A wata aya kuma cikin suratul Ra'd dai dadin dadawa, Allah yace huwal ladhi yurikumul barqa khawfan wa tam'a, Allah shine ke nuna muku walqiya dan ta zama firgici gare ku, kuma ta zama sanya rai gare ku. Ga duk wanda ya ga walqiya ya san me ke biye, akwai ruwan sama. Wayunshi'us sahaba siqal, sannan kuma Allah shine yake tayar da ainihin jido wanda yake mai nauyi. A wani wuri Allah madaukakin sarki cikin suratul Zukhruf yake cewa wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadhalika tukhrajuna, Allah yace shine Allah wanda daga sama ya zubar da ruwa da gwargwadon yadda ake bukata, sai muka ainihin yada wannan ruwa a garin da yake matacce ne, sai yace kamar haka haka za a fitar da ku. Waɗannan ayoyin ne kadai na fassara mana a ƙarƙashin ayoyin jama'a, ga translation nan da kuma bayani, scientific bayani a ƙarƙashin hasken Al-Qur'ani da Sunna, da kuma methodology na scientist that never contradicts the glorious Quran, neither the Quran contradicts the scientific methods. Kimiya da fasaha ba ta taba karo da Al-Qur'ani ba jama'a. Duk wani dan kimiya da fasaha yanzu bai rage kowa ba wanda ya ce ga wata aya ta yi karo da Qur'ani, yazo zan bayyana mishi ba tai karo ba. Duk wani dan Arabiya ko dan Alaramma da yace ga wata aya wadda ta karo da science, yazo shi kuma zan bayyana mishi ba ta karo da science ba. In yace ga wata ka'ida, scientific ka'ida wadda ta karo da alqur'ani, zan ce mishi bai fahimta bane, na lamunci. Wannan na bada kofa ne a bude, kar ka taba tunanin ga wani abu ka ce ai wallahi talla wannan mun je ba zai iya mana bayani ba, ka zo mana. Wallahi Qur'ani bai saba wa science ba. Musulmi ku tashi ku yi karatu, karatu mai zurfi. Idan aka samu wata mas'ala ne karatun bature bai kai ba, kai kuma ka zama bin baturen kake yi, amma a ka'ida ba bin bature ake ba, scientific methods din mu muke bi, sai mu dubi hasken alqur'ani. Dan haka sai mu overtaking baturen, inda baturen bai kai ba tuni mun wuce. Saboda mu muna da alqur'ani, bature bai da alqur'ani. Saboda haka lallai ne musulmi ku san wannan, karatun boko bai saba wa qur'ani ba, bai saba wa hadisi ba. Amma in ka je ka samu wani kyaure yana yankan riga ka yana ce maka to kuma wannan kyaure ne, ya rage. In baka nemi kofar fita ba, to nan zaka kare a jikin shi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka in Allah ya so, gobe zan kare zazzage wannan document, in kawo muku references na littafai da na website, da inda za ku je ku duba na musulunci da na kimiyya da fasaha. Babu sabani jama'a, Allah ya tajalla li ilmil hadith. Duk abubuwan da kimiyya suke faɗi jama'a, tuni alqur'ani ya riga ya bincika. Amma matsala aka samu jama'a, matsalar da aka samu shi ne mutanen ƙasar nan gaba ɗaya da suka tashi, abin da suka sani qur'ani shi ne karanta shi, shi ma karanta shi ba a fara tajwidi ba sai shekara kamar 30 da ta gabata, in ba 'yan tsiraru cikin alarammomi waɗanda ba ka same su sun iya tajwidi a shekarun baya ba. Karanta shi ake yi kawai, ɗaya kenan. Yan boko kuma boko suke zalla, su kuma ko iya karanta qur'anin ba su ba saboda bala'i. Waɗancan sun koma can, waɗancan sun koma can. Dan haka musulmi muna buƙatar mu samu wata makaranta wadda za ta kyankyashe mana malamai waɗanda za su yi daidai da wannan zamanin namu, waɗanda za su rinka magana ana fahimtar su a wannan zamanin, waɗanda za su rinka fassarawa ana fahimtar me suke cewa. Ko kun fahimta jama'a? Amma in ba haka ba jama'a, waɗannan irin cukurkuɗaɗɗu da ake ganin suna jawo ayoyi waɗanda su kansu in ka tintibe sai ka ji ba san me suke cewa ba. Ko ku waɗannan 'yan boko waɗanda yake su kuma sun koma gefe guda, ba su san komai game da addinin Allah ba, kuma suna ganin duk wanda ya iya addini ya zama ba kauye. Lallai sai an samu gyara. The conflict is too controversial. Rikicin ya yi yawa, ba a fahimtar juna. To kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda in baka haɗa su ba, ba za ka iya taɓa fahimtar su ba. Yanzu Turawan da kansu garin bincikensu sun gano cewa agogon GMT da suke cewa kuskure ne ba daidai ba ne, yau shekara hudu suka gano haka. Agogon GMT da suke cewa, ma'anar GMT shi ne tsakiyar duniya kenan. Yanzu kenan Ghana tsakiyar duniya take, yanzu nan karfe 10 ne da minti 10. To agogon GMT yanzu a tsakiyar duniya karfe 9 ke, karfe 10 da minti 5 ko minti 6. To yanzu a tsakiyar duniya, according to tunaninsu da bankaurarsu da shirmansu, shine yanzu karfe 9 ne da minti 5 a tsakiyar duniya. Amma duk wanda ya karanta science ya san wannan ƙarya ne, ba daidai bane. Makka ce tsakiyar duniya, a Makka kuma tsakiyar duniya shine tsakiyar Ka'aba. Litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi. Dan haka duk wanda ya iya kimiyya da fasaha, yanzu muna da digital abubuwa ne waɗanda na'urori ne waɗanda da kansu za su bi su gano, ba irin digital analog compass ba wanda za a matsa da shi ya muskuta ya rawa haka, a'a, saitin shi za a yi kawai a ce mishi ana so ya nuna ina ne tsakiyar duniya, sai ga ya tsaya tsakiyar Makka. Da suka gano haka sai suka ce bala'i ya same su. Yanzu wanne za su iya ɗauka su ce sun yi kuskure tsawon shekaru? Ko ku su dawo kuma su ce yanzu Makka ita ce tsakiyar duniya, a Makka ɗin kuma saitin digiri na daidai na ainihin tsakiyar Ka'aba shine ainihin tsakiyar duniya, suka ce ba za su iya daukar wannan ba. Amma duk wanda ya karanta kimiyya da fasaha ya san cewa GMT shirme ne. Ku je ku faɗa kowane malamin kimiyya da fasaha a zonan Zaria a share mana filin sukuwa, ba professor ba ko emeritus ne shi, za mu proven din shi wrong, ba za mu ja mishi aya ba tunda shi kafiri ne. Ka'idojin kimiyya da fasahan za a tsaya a kansu, saboda haka babu wani cewa yanzu agogon GMT wai karfe 9 shirme ne suka gina ku. Agogon GMT yanzu sai ka ƙara awa 4 daga nan da kake, awa 2 daga nan da kake, afwan, awa 2 daga nan da kake. Yanzu karfe 10:12 da minti 8 to shine inda agogon tsakiyar duniya yake, shine Makka kenan, shine abin da yake daidai. Muna faɗin haka ne dan haka din ne yake daidai scientifically. Kuma wannan baiwa ce Allah ya wa Makka, ka karba baka karba ba, musulmi ne kai ko kafiri, haka abin yake a kimiyya da fasahar a Qur'ani, ko tuni haka dama abin yake. Tunda cewa da Allah ya litunzira ummal qura, sai ya ce wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi. In aka ce a haɗu, a ina ake haɗuwa? A tsakiya ake haɗuwa. Litunzira yawmal jam'i la raiba fihi, yace haulaha, kewaye da ita. Duk duniya muna kewaye da Makka ne, duk Makka tana kewaye da Ka'aba ne, duk masallacin harami yana kewaye da masallacin Ka'aba ne. Dan haka Ka'aba ita ce tsakiyar duniya, to nan ne GMT. Dan haka tashoshin kasashen Larabawa na musulunci ba ruwansu da wani agogon GMT wancan na ƙarya, sai su ce agogon Makka. Agogon Makka, tashoshin musulunci duk sun koma haka. Yau zama za ku kuna jin tsoron kafirai? Zama ku gane gaskiya a kimiyya da fasahan tasu? Ba za ku ce musu kuskure kuke, bakariya kuke yi? Sai ku ce musu ba daidai ba ne. Na gaya wani professor haka, ya ga na yi setting laptop ɗin ta haka, ya ce wannan agogon is wrong, na ce no GMT ne. Sai ya ce a ai wannan ba daidai ba ne, na ce a daidai ne. Sai muka zauna, sai na nuna mai wani document, sai ya ce zai yi nazari. Yaje ta nazarin shi har yau bai bani ansa ba. Riyar banza kawai suna ɓata wa mutane lokaci. Dole ne musulmi ku tashi ku yi karatu. To matsalar da take damun mu a yau jama'a, kafircin waɗancan ne zai dame mu ko kuwa jahilcin namu na gida? Su waɗancan kafirai ne. In suka buga, suka buga a kimiyya da fasahar, in suka gano gaskiya sai hasada ta danne su. To su kuma namu suna nan sun zama gentleman, sun ƙi su fahimta. Allah ya kiyaye. Ibn Kathirin yace wal muradu bihi as-sahabu hahuna fi waqtihi inda ihtiyajihim ilayhi, abinda Allah yake nufi da saukar da ruwan sama anan shine daga ainihin jido, kamar yadda Allah yana saukar da ruwan saman ne a lokacin da ake buƙatar shi. Fa akhraja lahum bihi min anwa'iz zuru'i was-simari, dukkan nau'ukan tsirai da hatsi da suke bukata da ƴaƴan itatuwa, sai Allah ya fitar musu da su. Ma huwa mushahadun, abubuwan da ga sunan ana ganin su, rizqan lahum, arziki ne gare su, wali an'amihim, kuma arziki ne ga dabbobin su. Kama qarrara hadha fi ghairi mawdi'in min al-Qur'ani, kamar yadda a wurare da dama Allah ya tabbatar da haka. Sai yace wa min ashbahi ayatin bi hadhihi al-aya qawluhu ta'ala, ayar da tafi kowace kama daga cikin ayoyin al-Qur'ani ita ce inda Allah yake cewa allazi ja'ala lakumul arda qarara, Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama matabbata, was samaa binaa, Allah ya sanya muku sama ta zama ginanna, wasawwarakum, kuma Allah ya suranta ku, fa ahsana suwarakum, ya kyautata suranta ku, wa razaqakum min at-tayyibati, Allah ya azurta ku da abubuwa masu dadi, zalikumullahu rabbukum, Allah kenan ubangijinku, fatabarakallahu rabbul alamin, albarka Allah ta kai matuka, Allah shi kadai ne ainihin wato ubangijin halittu. Malam yace wa madmunuhu, abinda wannan sako yake tattare da shi baki daya, annahu al-khaliq, Allah shine mahalicci, ar-raziq, shine mai azurtawa, malikud dari, Allah madaukakin sarki shi ya mallaki gida wa sakiniha da waɗanda ke zaune a gidan wa raziquhum Allah shike azurta duk mutanen gida fa bihadha yastahiqu an yu'bada dan haka shi kadai ya cancanta a bauta mishi wahdahu shi kadai wala yushraka bihi ghayruhu bai halatta a hada shi da wani ba walihadha qala dan haka a ƙarshen ayar farko Allah yace fala taj'alu lillahi addada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa Allah baya son kishiya babban malami al-hafiz ibn kathir al-dimashq sai yace wa fi sahihaini an ibn mas'ud qala qultu ya rasul Allah ayu dhanbi a'zamu inda Allah hadisi yazo cikin bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda yace nace ya manzon Allah wani laifi ne yafi girma a wurin Allah qala yace an taj'ala lillahi niddan ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka a halin Allah shi ya halice ka ku dubi yadda aya ta dace da hadisin ku dubi yadda hadisin ya dace da aya a cikin ayar Allah madaukakin sarki yayi kira a bauta mishi don shi ya halitta hadisin kuma yana cewa mafi munin laifi shine ka bauta wa wani ka hada da Allah a halin Allah shi ya halice ka kai zalunci wa kaza hadisi Mu'adh haka hadisi Mu'adh annabi yace da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama atadri ma haqqullah ala al-ibad ko ka san haƙin da Allah yake da shi akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙin da Allah yake da shi akan bayi shine su bauta mishi kar su hada shi da komai al-hadith ka karanta hadisin dogo ne wa fil hadith al-akhar a cikin wani hadisin daban hawa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yaqulu ahadukum ma sha'a Allah wa sha'a fulan kada wani ku yace abinda Allah ya so abinda wani ya so walakin li yaqul sai dai yace ma sha'a Allah thumma sha'a fulan abinda Allah ya so sannan abinda wani ya so jama'a waɗannan hadisai dukkan su sahihai ne wannan hadisi ainihin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi waɗancan hadisai kuma Bukhari da Muslim ne suka ruwaito su Ibn Kathir yace wa hadha kulluhu siyanatun wa himayatun li janabi at-tauhid waɗannan maganganu da annabi yake ta fadi fa yana fadin su ne domin kiyayewa da kuma tsare bangaren tauhidi wallahu a'lam Allah shi yafi sanin abin da yake daidai bayan da babban malami al-Imam Ibn Kathir ya kawo fassarori da dama daga ainihin wato manya-manyan malamai daga ciki akwai fala taj'alu lillahi andada sai ce ai la tushriku billahi ghayrahu min al-andad kar ku hada wa Allah kishiyoyi allati la tanfa wa la tadur wadanda ba za su amfanar ba ba su cutarwa wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzuqukum ghayruhu a halin kun san cewa ba ku da ubangijin da ke arzurta ku in ba shi ba wa qad alimtum kuma kun sani anna alladhi yad'ukum ilayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama min at-tauhid huwa al-haqq alladhi la shakka fihi abinda manzo Muhammad ke kiran ku zuwa gare shi na cewa ku kadaita Allah shine gaskiya sannan sai ya ce an ibn Abbas fi qawlillah al-imam ibn Abbas daga cikin malaman sahabbai yace da Allah yace fala taj'alu lillahi andada qala sai ya ce huwa ash-shirku ita ce shirka akhfa min dabibin namli shirka tana boyuwa fiye da yadda bakar tururuwa ke boyuwa ala safatin sauda'a fi zulmatil layli akan bakin falalan dutse a duhun dare wa huwa an yaqula ita ce mutun yace wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati da Allah da rayuwarka ya kaiwa ne kuke rike da rayuwata wa yaqula yace laula kalbu laula kalbatu hadha la atana lususal bariha ba dan karan gidan suwa na ba jiya da barayi sun shigo mana wannan shirka ce wa laula albattu fi dari la atal lusus ba dan agwagwar da ke gida kaza tai kukuwa ko tai wani abu ba da barayi sun shigo mana duk wannan shirka ce fala taj'alu lillahi andada ka mai da kare ya zama mai kenan abokin tarayya ka mai da agwagwa ta zama mai abokin tarayya kaga direba ya kawo wata laya ya nada a jikin skiyarin mota, in aka zo aka kwamtsa hadari shi ya haye, sai ce ba dan layan nan da malamin nan ya bani ba, da tuni ni ma nayi kaza, wannan laya ta zama abokin tarayya ga Allah. Allah kuma ya ce fala taj'alu lillahi andada, kar ku sanya wa Allah abokan tarayya. Wa qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha Allah wa shi'ita, wa qawlu ar-rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fihi fulan hadha kulluhu bihi shirkun. Mutun yace wa abokin shi ba dan Allah da kai ba, mutun yace ba dan ainihin abinda Allah ya so da abinda ka so shi zai faru, malai yace duk wannan shirka ce. Karka taba yaudarar kanka. Wasu malamai sun ce shirka ta wajen lafazi karamar shirka ce, gaskiya sun faɗa, amma suna nufin munin ta ne, bai kai munin babbar shirka da zaka durƙusa kai wani sujuda ba. Amma duk inda shirka take babban laifi ce. Amma in aka zo ana nuna babban da yafi kowanne, shine sai a bambance. In ba haka ba, yadda malamai suke kawo babbar shirka din a cikin littafan kaba'ir, haka suke kawo karamar. Kullum misalin da nake jama'a, matsayin yadda zaka gane shirka karama da babba, kamar gajeren wando ne. Duk yadda aka dauki gajeren wando aka sawa dogon mutum sai ya zama gajere, in aka dauki wannan gajeren wandon aka sawa wada ko yaro, me zai zama? Dogon wando zai zama. Amma asali ya sunan shi gajeren wando, ashe gajeren wando ne kawai saboda wani hali da aka shiga, amma an kai shi wani wurin kuma ya zama dogo. Dan haka shirka shirka ce, karka taba yaudarar kanka. Dan haka saƙonmu zuwa ga sarakunan ƙasar Hausa baki ɗaya, waɗanda suke tara mu duk shekara, mu malaman ƙasar Hausa masu yin tafsiri, su ce suna son a dai a rinƙa yin tafsiri salin alin, ba sa son tafsiri da zai fisatar da musulmi, ba sa son kaza, ba sa son kaza. To sarakuna su ji tsoron Allah wasiyar da wani malami bana daga Kano ya miƙe musu su ɗauka, ita ce su fara yin gyara a cikin fadojinsu, su cire shirka da ake musu ta durƙuso. An yi karatun ashafa a fadar ka, an tashi kana sarki, an zo an durƙusa maka, gaba ɗayan karatun ashafa ya rushe gaba ɗaya, saboda an yi shirka, an maida kai, kai kuma ka zama gunki, su kuma waɗannan sun zama mushrikai. Saboda haka wannan saƙo ne tun daga sarkin musulmi har duk wani sarki da ke da tutar ɗan hodiyo, su ji tsoron Allah. Durƙuso da ake musu kafirci ne, duk wanda ya durƙusa wa wani ya maida wannan gunki, shi kuma ya zama mai bautar gunki, ko mala'ika ne, ko aljani ne, ko iblis ne, ko tsumburbura ne, ko menene ka durƙusa mishi. Dan haka duk sarakunan nan su fara samar da gyara a fadojinsu. Sannan duk sarkin da ya sanya binna wata laya, ko yana da wani ɗaki wanda daga ɗakin ake riƙe mishi mulki, saboda sarkin aljanuna kawo ziyara ƙarfe uku na dare, ya ji tsoron Allah a rusa wannan ɗaki, kafirci ne. Gyaran nan idan ba ku yi shi ba, babu yadda Allah maɗaukakin sarki zai sa albarka abinda kuke faɗe malamai su ji. Ba ra'ayi ba irin maganganun da muku faɗa ba. Malamin da yafi kowa girma cikin ƴan ɗariƙa yana nan dama da ku, shi ya fara karya ka'idar, shi ya fara karya ka'idar. Dan haka bana yaki zuwa wurin taron, mabiyan shi su suka tashi suka yi ta cewa dole ne shehi sai ya gyara, dan ba rai shi ya fara cin ka'idar da aka ajiye a nan. Dan haka lallai ne in ana son gyara, sarakuna da shirka da bid'a da maguzanci da al'ada, muguwar al'ada da zalunci da duk wani abu da kuke, dole ne ku cire shi a fadarku, kuma fadojinku su zama a buɗe. Sannan lallai ne ku sa gyara a cikin azamar zuciyarku, in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ba a yaudarar shi. Allah ba a sa mishi babban riga, a sa rawani, a riƙe carbi, sannan ana da wani mummunan abu saɓanin abin da yake so a zuci, Allah ba zai tofa albarka a cikin al'amarin ba. Saboda haka sarakuna lallai ne sai kun yi gyara. Barnar da ke cikin fadaku tafi barnar da ke cikin tafsirin malaman tafsiri, duk abin da suke na kafirta musulmi, abin da ke cikin fadaku yafi barna. Saboda haka sai kun cire shi. kafirci ne dodo dodo a cikin fadojin kasar nan tamu, kuma duk sharrin shine tauhidi ne ya kafa fadojin, malanta ce ta kafa fadojin. Babu wata fada kakaf a arewacin Najeriya wadda asali sauranta al'adar gargajiya ce, sai da shehu ya cire maguzanci ya kafa tutar musulunci. Aka yi masallaci, aka yi koto, aka aje Qur'ani, aka aje risala, aka aje Bukhari, aka ce a karantar da musulmi. Sannan kowane sarki ya zama yana da aikin yi. Dan Hodiyo bai ce kowa ya zauna ba, ce waye kowa ya noma, ya yi kiwo, ya karantar da mutane, a tashi a yi sana'a. Da haka sarkin Kano Abdullahi idan gari ya waye sai ce na aje Kano na ɗauki rafi, sai rataye ya ƙarama fatanyar shi tafi noman albasa. Karanta Mala Abubakar Dogaci, Kano ta Dabuci gari, shi ya faɗa haka. Abin nan mai sarauta ne a ƙasar Kano. Lallai ne wannan gyaran da ake so a yi alheri ne, amma sai ya shafi kowa, kowa sai ya yi gyara. Amma a tara malamai a ce malamai ne ba su kyautawa, a daidai sanda ake cewa ba su kyautawa, sarki kaza an zo an yi sujuda gaban shi, sarki kaza an zo an yi ruku'u gaban shi, dole ne a samu wani lokaci da za a kira matsala game da gyaran fadojin Dan Hodiyo. Malamai su je su ɗibo littafan Dan Hodiyo, a zo a buɗe a karanta a ji me Dan Hodiyo ya ce. Dan Hodiyo ya ce durƙuso kafirci, ya ce risinawa kafirci ce, ba musulunci ba ne. Dole ne a tuba a bari. Dan haka malamai sun yadda za su gyara. Ku sarakuna fa hal antum muntahuna, ku ma kun yadda za ku gyara? In ba haka ba, in malamai suka barkace muku, wallahi tallahi taron ma ba za su sake zuwa ba. Dan suna zuwa ne dan kun ce gyara, kuma su malamai a shirye suke su yi gyara. Dama kullun cewa suke Allah ya gyara mana kurakuran mu, Allah ya fadakar da mu, Allah ya gafarta mana, Allah ya yafe mana. Sun yadda suna da kurakurai, kun yadda kuma kuna da kurakurai, to a zo a yi check and balance. Kowa a tsaya a bincike shi, a yi gyara, sannan ƙasa za ta gyaru. Amma wallahi in ba haka ba, babu abin da zai faru na gyara a wurin tafsiri. Kuma sai kun gyara fadojinku, kuma sai ya zama musulunci shine daidanku, shine kadai manufarku. Allah madaukakin sarki ya taimake mu,
amin.
Dan haka gashi dai malam yake cewa wa qila fala taj'alu lillahi andada ay udulan shuraka, wa qala mujahid fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamuna qala ta'lamuna annahu ilahu wahidun fit tawrat wal injil. Kiristoci da Yahudawa a cikin At-Taura da Injila kun san cewa Allah ɗaya ne, kar ku sake ku sanya wa Allah abokin tarayya. Wannan aqida ta cewa Allah uku ne, Trinity of God ko Trinity in God, whatever statement you may call it, Allah kwaya ɗaya ne. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, abun bauta guda ɗaya ne. Aqidar Trinity of God aqida ce, is a foreign aqida, aqida ce da ta taho daga kasar wajen addinin Almasihu, ta taho daga Paul. Wane ne Paul? Ice ni ne Paul na Apollo, wato Apollo yake bautawa, shi mushriki ne, ya zo ne dan ya bata addinin, shi ne Bulus, shi ya kawo muku God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Babu Trinity in God. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, abun bauta guda ɗaya ne. Babu wata ka'ida ta arithmetic wadda za ta tabbatar maka 1, 2, 3 sannan sai a ce equals to 1. Babu wannan ka'idan 1, 2, 3, Allah Allah, Isa Allah, Maryamu Allah, sannan sai a ce a Allah ɗaya kuma. Babu wannan ka'idan. Akwai ruɗani a cikin wannan aqidar taku. Dan haka lallai ne ku cire wa Allah abokin tarayya. Almasihu bai bauta wa kowa ba sai Allah madaukakin sarki. Tun daga Alqur'ani, littafin da bai dagwalgwale ba, har cikin At-Tauran, har cikin Injilar, sai kaga ga sunan Allah madaukakin sarki na tabbatar da ɗayantaka ta Allah madaukakin sarki. To amma sai aka samu wasu wurare sai aka yi tamfarin da su a cikin littafi mai tsarki din, aka samu al-yadul amila, wasu hannaye suka bi suka yi text editing suka cancanza abubuwa dan haka sai aka samu contradiction a ciki controversial statements aka samu a ciki littafin ya waye gari ya rude yau a ce za a yi zaman gyaran littafin Allah gobe za a zauna gyara maganar Allah kai ka taba jin bawan Allah ya gyara maganar Allah wani sabon wahayi aka yi mishi ba za ku tsaya ku yi tunani ba yanzu King James Version irin da gwalgwalan da ke ciki aka ce an zo an yi the New Revised Standard Version Americans suka zo suka ce the New American Standard Revised Version su kuma nasu ma ma'ana nazarin daban wannan zai yi wa zama littafin Allah haka Allah ya ji kandida ya ce halil kitabul muqaddas kalamullah is the Bible God's words anya Bible magana Allah ne domin Allah yana cewa walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira duk littafin da aka same shi da tifka da warwara nan yace can yace can yace to akwai matsala jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye Ibn Kathirin yace zikru hadithin fi ma'ana hadhihi alaya ga wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ba mu labari daga annabawan da wanda wannan hadisi yana ƙara fassara mana wannan aya anil harith al ash'ari anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al harith al ash'ari yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah amara yahya ibn zakariya bi khams kalimatin Allah madaukakin sarki yayi wahayi ga annabi yahya ya faɗa mishi wasu dokoki guda biyar an yi amala bihinna yayi aiki da su wa an yi amura bani isra'ila an yi amalu bihinna kuma annabi yahya yayi wa bani isra'ila wa'azi su ma su tashi su yi aiki da waɗannan dokoki wa annahu kada an yubti'a biha sai annabi yahya yayi dan jinkiri bai yi wannan wa'azi ba fa qala lahu isa sai annabi isa yace da shi innaka qad umirta bi khams kalimatin an yi maka wahayi ka tashi kai wa'azi ka fadi wasu maganganu guda biyar wa anta amala bihinna sannan kai aiki da su wa anta amura bani isra'ila an ya'malu bihinna sannan kuma ka umarci bani isra'ila su aiki da su fa imma an tuballighahunna wa imma an uballighahunna ko dai ka tashi ka isar da waɗannan sakonni ko kuma ni in tashi in isar da su gare su fa qala ya akhi sai shi annabi ya haya yace ya kai dan uwana inni akhsha in sabaqtani an u'azzaba aw yughsafa bi ina jin tsoron in na bari ka riga ni fadin wannan sako da Allah ya umarce ni to ina jin tsoron azaba ta shafe ni ko kuma a sa kasa ta hadiye ni kun ji annabawan da kenan qala yace fa jama'a yahya ibn zakariya bani isra'ila sai ya haya dan zakariya ya tattara bani isra'ila fi baitul maqdis a baitul maqdis hatta mtala al masjid faq'ida ala al minbar shikenan lokacin da masallaci ya cika aka zo aka zaunar da annabi yahya ainihin wato akan wannan a ala sharafi akan wuri mai tudu haka fahamidallaha wa asna alayhi yayi godiya ga Allah sannan ya yabi Allah thumma qala sannan yace inna Allah amarani bi khams kalimatin ya ku bani isra'ila Allah ya umarce ni in fada muku wasu maganganu guda biyar an u'mila bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna in yi aiki da su kuma in ce muku kuma ku yi aiki da su awwaluhunna dokar farko an ta'budullaha ku bauta wa Allah wa an la tushriku bihi shay'a sannan kar ku hada shi da komai kun ji wannan ita ce dokar farko wadda Allah ya saukar wa dukkan annabawa kenan fa inna masla zalika misalin haka ka masali rajulin ishtara abdan min khalis malihi misalin wannan shine mutun ne ya siyo bawa zallan kudin shi yasa bi warqin ya sanya azurfa aw zahabin ko zinare faj'ala ya'malu sai ya rinka ainihin yin aiki shi bawan da ka siyo shi kudinka ne zalla ba na kowa ba kasa ka siyo ainihin bawa amma bawan nan in yaje ya wuni aiki wa yuaddi ghallatahu ila ghairi sayyidihi, kudin da ya samu kuma sai ya rinka kai su zuwa ga wani, ka sai sabon babur ka bayar ana a taba, kullun aka zo za a baka kudi sai kuma kaga an miƙawa makwabcin shagonka. Fa ayyukum yasruhu an yakuna abdahu kadhalika, waye zai farin ciki bawan shi mai haka? Kun ji ba za ku yi farin ciki ba ko? To duk sanda kuka zo kuna bauta wa wani Allah, to misalin dan a caban nan ne da ke kai kudin shago, kudin ainihin a caba zuwa wani shago ba shagon mai gidan shi ba. Wa anna Allaha khalaqakum, Allah shi ya halicce ku, wa razaqakum, shi ne ya azurta ku, fa'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta mishi kakku ainihin hada shi da komai. Wa amarakum bis salati, Allah ya umarce ku da yin sallah. Fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi ma lam yaltafit, matukar bawa bai yi waiwaye ba, to Allah madaukakin sarki yana sa fuskar shi ta fuskanci bawan shi. Fa idza sallaitum fala taltafitu, dan haka in kuna sallah ku daina waige. Wa amarakum bis siyami, ubangiji ya umarce ku da yin azumi. Fa inna masla zalika kamasali rajulin ma'ahu surra, misalin wannan kaman mutum ne yake da tari min misk, na turaren almiski, min rihil miski ko fi isabatin, yana da tarin miski tari guda sai ya shigo cikin taron mutane, kullihim yajidu rihal misk, kowa daga cikin jama'an nan ba yana jin kanshin turaren nan ba, to matsayin azumi kenan. Fa inna khulufa fami saimi atyabu inda Allah min rihil misk, bashi da bakin mai azumi yake yi Allah ya fi son wannan bashi fiye da ainihin wato turaren almisk, matsayin azumi kenan jama'a. Lokacin da ka zo kana azumi, bakinka na dan tasawa, yana dan hamami, wanda hamamin ba daga baki ba ne, daga uwar hanji ne, dan haka aswaki da broshi da makilin duk baya hanawa. To duk wanda ke kusa da kai sai rinka jin wannan bashin bakin ko? To wannan bashin bakin kaman matsayin mutum ne ya zo da tarin turare cikin jama'a, sai suna jin kanshin, dan haka wannan wari da bakin ka yake yi ba wari ne na aibi ba, matsayin azumi kenan. Sannan sai ya ce wa amarakum bis sadaqa, ubangiji wa amarakum bis sadaqa, wa amarakum bis sadaqa, ya kuma umarce ku shi ubangiji da ainihin sadaqa. Fa inna misla zalika, fa inna masla zalika kamasali rajulin a asarrahu al'adu, misalin wannan bawa ne mutum ne sai makiya suka kamo shi, fashaddu yadaihi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, mutane ne suka je suka kamo ka makiyanka, suka daure hannayenka guda biyu, suka hada da wuyanka suka kukumce gaba daya, sai suka je suka fara daga takobi za su datse wuyanka. Wa qala lahum, sai shi mutum yace da su, hallakum an afdiya nafsi minkum, kun yadda in fanshi kaina? Faja'ala yaftadi nafsuhu minhum bil qalil wal kaseer, sai ya rinka fansar kanshi, na ba ku kaza ku kyale ni, na ba ku kaza mai yawa, kaza kadan, kaza mai yawa, hatta fadafakka nafsuhu, har sai da ya fanshi kanshi. Ina ma'anar wannan kenan, sadaka kenan, sadaka tana yanta ka daga wuta. Duk sanda kake bada sadaka kana ta fansar kanka ne, har a waye gari zaka mutu gaba daya, babu wata igiya ta wuta, babu wani kukumin wuta a jikinka, matsayin sadaka kenan. Kun ji matsayin azumi, kun ji matsayin tauhidi, to ina matsayin zikirin Allah, ambatan Allah. Wa amarakum bi zikrillahi kaseera, sannan Allah ya umarce ku da ambatan shi da yawa. Wa inna masla zalika kamasali rajulin talabahu al'adu sira'an fi asarihi, misalin ambatan Allah kaman mutum ne makiyan shi suka biyo bayan shi da gaggawa. Fa'ata hisnan hasinan, sai ya zo wata katanga ko garu ko wani wuri mai tsari. Fatahassana fihi, sai ya boye a ciki. Wa innal abda ahsana ma yakunu min ash-shaytan idha kana fi dhikrillahi, bawa ya fi kasancewa cikin tsaro duk lokacin da yake ambatan Allah, ya fi kowa kasancewa cikin tsaro daga shaitan. Dan haka zaka shiga ban daki kai addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, ka fito sai ka ce gufranaka, ka zo zaka ci abinci ko zaka sha ruwa sai ka ce bismillah, ka gama sai ka ce alhamdulillah, ka zo zaka ainihin wato sadu da iyali sai ka ce bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, ka zo zaka kwanta sai ka ce bismillah wada'tu janbi, Allahumma ighfirli dhanbi wa akhsi shaytani wa fukkarihani waj'alni fi an-nadiyil a'la, ko ka karanta ayatul kursi ko kul huwa da falaki da nasi kafa uku uku ka tofa addu'o'i ga sunan da yawa, ko ka ce bismikallahumma amutu wa ahya, ko in ka tashi sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Wadannan din menene? Zikirori ne. To ba zikirori kadai ba, daga harshe mafi tsarki a duniya da lahira shine harshen fiyayyen halitta. A cikin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, duk sanda kake ambatan Allah kana samun tsari daga makiyan shedanu da aljanu. Ɗayanka karin kai kana tofa musu, wa'izuki bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq, u'izuka bi kalimatin lahi tamma, u'izukuma, u'izukum, u'izukunna, kai ta tofa wa ƴaƴanka kai ta musu irin waɗannan addu'o'i. Dukiyarka in ka zo zaka hau motarka ne, zaka hau abin hawanka ne, alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Haka zikirori zikirori a kowane hali, yace la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi, ambaton Allah jama'a, kai ta ambaton Allah. Annabi Yahya ne yake cewa Allah ya umarce ku da ambaton Allah, ambato mai yawa. Misalin wannan shine misalin mutumin da makiya suka biyo shi cikin gaggawa, daje sai ya samu wata katanga wadda ba za ta fasu ba, sai ya shiga suka yi iya iyawarsa suka kasa. Wannan ambaton Allah jama'a, malaman musulunci ba su bar shi haka kara zuba ba, sai da suka yi ta rubuta littafai. Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabarani sai da ya rubuta littafi Kitabud Du'a, Al-Imam An-Nasa'i sai da ya rubuta littafi Amalul Yawm wal Layla, Al-Majrin shi Abubakar ibn Sunni Amalul Yawm wal Layla, Al-Imam An-Nawawi Al-Azkaru, Al-Allamatul Qahtani yanzu daga baya bayan nan yace Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunnah. Dan haka lallai ne a ambaci Allah, lallai ne a yi zikiri, bayan an idar da sallah a yi kafa 33, hamdala, kabbara, a ainihin wato tasbihi, a yi waɗannan a cike da kalmar la ilaha illallah. Idan an shiga kasuwa, ka shiga kasuwa ana fito ko kuma ana waya, ana aito an kawo kayan nan, ko ko in koma ne yanzu in je in zuba kuɗi a banki, har ka shigo kasuwa ba ka yi zikiri ba. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk waɗannan zikirori ne daga baki mafi tsarki duniya da lahira. Gashi ka ji karatun annabawa ne suka ce a ambaci Allah. Qala annabi ainihin wato Zakariya ayin wato mai riwaya yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai manzon Allah da ya gama ba su labarin abinda annabi Yahya ya faɗa wa jama'ar shi, shi kuma sai ya ce wa ana, ni manzon Allah, amurukum bi khamsin, na umarninku da abubuwa guda biyar, Allahu amarani bihinna, Allah ne ya umarne ni da su, aljama'atu, yin sallah a cikin jama'a, haɗin kai, kasancewarku tare da jama'ar musulmi, wasam'u, da shugabannin musulunci ku rinka saurara musu, wa ta'a, shugabannin musulunci ku rinka musu ta'a, wal hijra, idan al'amari ya kai al'amari an kuntata muku kun rasa yadda za ku yi addini, sai ku tashi ku bar wannan wuri, wal jihadu fi sabilillahi, in aka bi ku wancan wuri kuma aka far muku, ku tashi ku yi jihadi ku kare addinin Allah. Fa innahu, domin kuwa man kharaja min aljama'a qida shibrin, wanda di ya fita daga jama'ar musulmi ko da daidai da tsani guda, faqad khala'a raqabata alislam min unuqihi, ya ainihin wato ribqata alislam fi ko min unuqihi, wato ya cire ainihin wato alfarman musulunci daga wuyan shi. duk musulmin da ya ware kanshi ya koma gefe guda daga musulmi ya ja batta ya maida musulmi sune abokan fadan shi, abinda hadisi yake nufi kenan, alfarmar jinin shi da dukiyar shi ta saraya bata da alfarma. Dan haka waɗanda suke ta yawo suna kunkuni wai Albani ya ce wai ƴan Boko Haram sun yi khuruji ga gwamnati, babu gwamnatin musulunci a Najeriya, ba gwamnati ba, sun yi khuruji daga jama'ar musulmi. Yanzu in ɗaya cikin ƴan masallacin nan ya fita ya koma zai yaƙi ƴan masallacin nan, alfarmar shi ta musulunci ta kau, za a iya kashe shi, za a iya wulakanta shi, za a iya halaka dukiyar shi, ba shi da wannan alfarmar. ƴan Boko Haram sun zo da shubuha ne, suna cewa suna yaƙar gwamnati kuma suna yaƙar musulmin Najeriya. Wacce irin gwamnati suke so su kafa ta musulunci, a halin sun lissafa sunayen malamai kusan 700 da wani abu, sun ce sai sun kashe waɗannan sannan musulunci zai yi. Ka taɓa ji a tarihi inda aka ce sai an kashe malaman musulunci sannan musulunci zai yi? Waɗannan mutanen ba ku san su ba ne, ko ku sallama mana mun san su, ko ba ku sallama mana ba, su sun san mun san su, mu mun san mun san su, don haka ba ma buƙatar kowa yadda mun san su, amma su sun san mun san su. Saboda haka waɗannan mutane khawarijawa ne, ba ma raba ko ɗaya biyu, wanda duk ya raba ɗaya biyu jahili ne a cikin ainihin firaqul islamiyya, bai san ƙungiyoyin musulunci ba. Waɗannan mutane khawarij ne, ba wai mun ai mun faɗa ƙarara, muka ce duk faɗan da muke da su ba mu ne a matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya ba, gwamnatin tarayyar Najeriya tana faɗa da su ne, ba mu san dalilin ta na faɗa da su ba. Amma mu waɗannan mutane muna yaƙar su, suna yaƙan mu ne, irin yadda Sayyidina Ali ya yaƙi waɗannan khawarij. Kuma ko misƙala zarratin, ba mu da nadama akan duk wata kalma da muka faɗa ko duk wani aiki da muka yi a kansu, muna yaƙar su iyakar gaskiyar yaƙa, yaƙa ne na musulunci muke musu. Kuma har yanzu, har gobe, har jibi, in sun bari ba ma bari, in sun bari mu bari, iyakacinta kenan. Babu nadama, babu janya, ko kalma ɗaya ko jumla ɗaya. Wanda ya fahimta ya fahimta, wanda bai fahimta ba Allah ya fahimtar da shi, ko kuma Allah ya ƙara nausa shi dawa. Amma iyakacin abin da za mu ce, ga abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa, wanda duk ya fita daga cikin jama'ar musulunci. Me ake nufi fita? Fita ba wai shine kana kungiyar izala ka fita ba, don kungiyar izala ba ita ce jama'atul islamu ba, ba ana nufin kana jama'atul nasrul islam ka fita ba, waɗannan duk wasu kungiyoyi ne na siyasa kawai. A'a, abin da ake nufi kana tare da ƴan uwanka musulmi, abin da ya haɗa ka da su shine sallah, azumi, zakka, hajji, kalmar la ilaha illallah, sai ka ce sun kafirta, sai ka koma gefe guda, kuma sai ka ce jinin su ya halatta. Abin da ƴan Boko Haram suka yi musulmin Najeriya kenan, ba ku san su ba ne. Akwai ɗayan su da ana sauran sati ɗaya za su fara wannan yaƙi, gudu yayi ya tafi Agege Lagos. Lokacin da naje na tara su ne musu nasiha ta ƙarshe akan abin da suke tashi suke kamar za su cinye ni ɗanye a masauki na a Maiduguri, suna cewa kai kafiri ne, nace a tafi dai, amma in ne muku nasiha ku ji tsoron Allah, abin da kuka ɗauka ya saba ma sunna, ka zama malamin gwamnati, nace ita kanta gwamnatin Najeriya ta san ni ba malamin ta bane. Duk wata gwamnati dake duniyan an tambaye ta Albani malamin ki ne, za ta ce a'udhu billahi, ita ma ta san ba malamin ta bane. Amma matsalar ita ce ana gaya muku gaskiya ne, kun ki fahimta, kuma ba za a daina gaya muku ba. Sai na dube shi na ce kai na san ƙarya kake, abinda waɗannan suka yarda da shi baka yarda da shi ba, kuma ƙarya kake, ba za ka yarda a kashe ka akan wannan abun ba, don na yarda baka yarda da abin da suke faɗi ba. Amma saboda yaudara yana nan tare da su, ana zuwa ba a fara.